Mai saurare barkanmu da warhaka. Sunana Muslim Muhammad Yusuf daga na Media Trust. Sabuwar dokar da gwamnatin jihar Kano ta sanya wa hannu kan yin gwajin lafiya kafin aure na shanye boda suka. A cewar gwamnatin yawaitar yaduwar cututtuka tsakanin ma'aurata bayan aure, musamman irin su HIV da ciwon koda ko hunhu ko hanta, shine makasudin yin wannan doka. Amma me yasa za a daure wanda ya taka dokar tsawon shekara 5 ko tarar 500? Idan aka samu wanda ya taka dokar rashin miji za a daure ko mata ko madaurin auren. Shirin Najeriya a yau ya zanta da masu ruwa da tsaki da masana shari'a kan wannan doka. Shin me gwamnati ta hango da yasa ta kafa wannan doka? Kuma ya za a da bukata? Kwamishinan lafiya na jihar ya yi mana karin haske.
Sunana Dr. Abubakar Labaran Yusuf, Kwamishinan lafiya na jihar Kano. Wannan doka ce wacce aka yi ta don ta kare lafiyar al'ummar jihar Kano daga cututtuka wanda ake iya ɗauka kuma a yada ko kuma ana samun su ta dalilin abin da ga jin wato halitta da dan adam wanda Allah ya riga ya maza. Waɗannan cututtuka zaka ga cutane irin su kanjamau, irin su hepatitis, wato ciwon hanta. Wannan su ne manyan cututtukan da ake screening kafin a yi aure. Hepatitis na guda wajen 5 ne, amma dai biyu muke ɗauka, mu yi hepatitis A, hepatitis C da hepatitis B. Kuma su ne suke zama matsala wanda suke janyo irin daji na hanta. Sai sickle cell disease, wato amosan jini, wanda shi kuma a halitta ce Allah yake yi wa mutum shi, amma ana ɗaukarsa idan iyaye guda biyu suka haɗu, kowane ya ɗauke da shi, wato carrier state. Idan suka haɗu mutum biyu da carrier state, za su iya kowane ciki idan aka samu yana da chance na kashi 25 cikin 100 na chance din ya zama carrier, kashi 25 ya zama sickle, kashi 25 kuma ya zama noma. Haka abin yake.
Na'am, amma kamar za a iya cewa wasu na batun wannan abu ya kamata ya zo ne kamar a matsayin shawari ba doka ba, kamar gwamnati ta duba wannan?
Eh, to wannan doka ce an riga an yi ta a ƙasa, yawanci jihohi suna yin ta. Kuma in ka bar shi kurum a matsayi na shawara, to da yawa mun samu gaskiya halayya ta mu ta mutane, wanda za ga mutum kawai ya je yana sanar da cewa shi ba shi da lafiya, yana ɗauke da cutar, kuma yana sani ya zo cikin mugunta ya je ɗauki mutumin da ba shi da ita, kuma ya saka masa. Kuma wannan zai istanne zamu ya shafi jama'a da yawa, tunda mun a tsarinmu mutum ɗaya zai yaru mata hudu. So kaga mace ɗaya ta zo ta shigo da abu wanda duk zai kashe gida, haka kuma a transmit har ƙananan yara duk samu kamun haife su.
To amma wani tsari gwamnati za ta bi wajen tabbatar da wannan doka?
Akwai yanzu cewa za a yi designated wanda an yarda da su wajen screening. Za ka je a je a yi wannan, amma kuma za mu ajiye asibitocinmu na gwamnati kowace ƙaramar hukuma da wannan asibitoci ana yin su, amma dai still akwai wanda za mu yarda da su na private ba, ya danganta da tsari ya zo.
Zuwa yaushe za a fara ɗabbaka wannan doka?
Ai, immediately ne tunda gwamnati ya sa mata hannu. Ai, ta zama doka, ba wani jira. Abu ne zuwa wa duk gaskiya.
Na'am, an ƙayyade kamar wanda zai auren fari ne da doka za ta shafa ko aure ne.
Inde aure ne ko na ɗaya ne ko na biyu ko aure na nawa ne? Aure ne kawai na a Kano.
To amma in za a hukunta a wajen auren in mutane ba su yi gwaji ba, miji za a hukunta ko mata ko dukansu?
Eh, to wannan sai an je kotu kuma a gani. Ni ba alƙali ba ne, amma dai doka ce, in an je tsarin doka za ta yi aikinta kawai.
Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labarin Yusuf kenan. Rayuwar mazauna birnin Kano sun bambanta kan wannan doka. Ga abin da wani ɗalibi mai son sanin makamar aiki Al-Mustafa Hamza ya jiyo mana a jihar.
Gaskiya dai ban da ra'ayi yin test kafin aure. Dalili na kuma shine su can wayanda suka yi aure baya, kakanninmu da iyayenmu, kaga su ai ba wani test suke ba. Shine dalilin da yasa ni ma ina kan wannan ra'ayin nasu. Ba zan yi test ba kafin aure. Kawai kin yarda da kai ki da mutuncinki da komai a daura aure a shawo fatiya, shine kawai.
Shin kai a gurin ka gamsu da wannan dokar?
Gaskiya dai wannan dokar ni ban gamsu da ita ba. Wani a bani 1500 din, in je na zauna a gidan yarin shekara 5 din. Duwuya dai za a baka abin can kaci a can ka ƙoshi. Shi da kawai abin da ya cewa.
Sunana Ismail Alam. Ra'ayina a kan wannan doka, ina goyon bayan gwamnati ta yi wannan doka, saboda makotan jihohinmu da suke irin su Jigawa, irin su Bauchi, wasu sassan da wasu wannan state ɗin sun mai da shi doka. Amma a ce har yanzu Kano gari kamar Kano, a ce har yanzu babu wannan tsarin. Ya kamata gwamnatin jihar Kano ta yi dokar, kuma ta tabbatar da dokar tana aiki. In ba haka ba, mutane ba sa bin dokoki, ba sa bin abubuwan da ya dace da rayukansu da rayuwansu,
Sunana Asiya Ahmad Ibrahim. Ina zauna a unguwa uku. Gaskiya indai ta HIV ne zan iya yi, amma indai na sikila ne ba zan yi, saboda na sikilan sai kaga wani zubin an yi kuma sai a haifi ƴaƴan sikila. To gaskiya dai shi dai na HIV din yana da kyau a dinga yi kafin auren. Indai na gurin HIV ne gaskiya na goyon gwamnati da ta yi, saboda ana samun matsala wani zubin daga gurin mazajen.
Sunana wato ma'ana yamma Sirat dan bashi ka sabuwar Abuja. Ina da shi sosai ma kuwa, dan gaskiya tun kafin fara kula ki ma indai na tabbatar da zan yi auren ki, to indai na tabbatar da zan kai kudin ki, to za mu je ai mana gwajin lafiya ni da ke gaskiya, kuma bayan nan idan lokacin bikin mu ya zo za mu ƙara zuwa ƙara tabbatar mana da lafiyar mu ni da ke. Sannan kuma abin da gwamnati ta yanke hakan gaskiya yayi daidai sosai.
Sunana Nuruddin Muhammad Popoika. Eh, ya kamata gwamnati ta duba dai wannan al'amarin, ta danyi wani abu mai za ta ce na kamar sa sauci, ta duba yanayin da ake ciki, cewar dokar an sa ta, in an sa ta tayi, amma a ce za a ci tare wannan 200 to wani ma ba shi da 200 auren bale ta 200 din kai. Wannan an ce 200 din, to auren ma ba zai yi kenan a wajen sa.
To sunana Usman Muhammad Sani, unguwar Rijiyar Zaki. Eh, to ra'ayina a gaskiya ina ga hakan daidai ne, kuma an samu hanya wacce za a ganin wadda ake wadda ni amma a ganina nake ganin an samu hanyar da namiji da ko macen ko namiji kowa zai tsira da lafiyarsa.
Sunana Ibrahim Boss. Sai a ga da ni a garin kai nake, to ina ra'ayin ta kafin ya aure. Gaskiya ya kamata a dan tsana wa mutane gaskiya, da saboda sai yanzu abubuwan sun yi tsada gaskiya yanzu kasan. Abubuwan sun yi tsada.
Wasu mazauna Kano kenan da suke bayyana ra'ayoyinsu akan dokar da ta tilasta gwaji kafin aure. Za mu ji abinda masana shari'a suka ce kan wannan doka nan gaba kaɗan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. Madalla, barista Abba Hikima lauya ne mai zaman kansa a jihar Kano, ya mana tsokaci kan abin da wannan doka ta yin gwaji kafin aure take nufi.
Wannan doka da aka yi wadda take cewa akwai wajibci akan ma'aurata kafin su aure su fara yin gwaji, doka ce mai kyau, domin mun san cewa idan aka yi aure ba a yi gwajin nan ba, abubuwa da dama suna faruwa. Wani lokaci mutum zai iya zuwa ya aure mai cuta ko karya garkuwar jiki ko hepatitis ko wani abu, wanda cututtuka ne wanda wasu daga cikin su ba su da magani. Na ɗaya. Na biyu, mutum zai iya zuwa ya aure in ma mutum lafiyayye ne, amma ka aure mutumin da yake ba mamaki kariya ne na cutar sikila, ko kuma ba mamaki sikila ne ya haddada kariya, ko kuma kariya da kariya, ko sikila da kariya. Duka wannan idan aka irin wannan aure, ana haifar ƴaƴa wanda za su iya samun cutar sikila. Ita kuma cutar sikila wato ba iya kawai wanda ba shi da lafiya ba, a ce iyaye sun haifi yaro sikila su da kansu. Kullum za ka same su a cikin tashin hankali, domin cuta ce mai wahalar sha'ani. To saboda haka idan aka ce ga wata doka nan an yi ta a Kano wadda take wajabta yin gwaji domin kare jama'a Kano daga kamuwa da irin wannan cututtukan, ba za ka ce wato dole wato zai zama abu ne mai kyau kenan, domin za ka kalli wato niyyar da ya sa aka wannan dokar, saboda ita shine kare mutanen Kano. Shi ƴancin ɗan adam wato ba sake yake ba kaidi ba, duk da cewa ɗan adam yana da ƴanci guda 12 a tsarin mulkin Najeriya, amma a tsarin mulkin Najeriya an faɗa cewa gwamnati tana da dama ta yi doka, ko da wannan dokar za ta iya taɓa wani abu daga cikin wannan ƴancin da aka baka. Misali, jama'a suna da damar yin walwala su fita su tafiya a kan, amma wannan bai hana gwamnati ta saka kafiyu ba. Maka saka kafiyu duk da ka da wutan dama, yanzu ba in ka fita kama ka za a yi ba, kuma za ka ce aya an bani ƴancin walwala shikenan sai ka fito ba. Haka kuma a tarai da ya fi komai tsada, ana cewa a je a harbe mutum in yi wani laifin. Saboda haka su ƴancin ɗan adam da aka ba da shi sashi na 45 tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa duka wannan ƴancin da aka ba ɗan adam wato ba haka yake wai sake ba kaidi ba. Lallai akwai inda ake takaita wannan ƴancin saboda walwalar al'umma gaba.
Ta ya za a yi mutane su ma'aurata su guje faɗa ma wannan doka da aka sanya?
To shine akwai buƙatar gwamnati ta yi ta kira da wayarwa da jama'a kai ta kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta da duk wata kafafi da gwamnati take da su a wa jama'a na birni da na ƙauye a yi musu wato ainihin wani irin bita babba yadda duk inda mutum yake zai fahimci amfanin wannan doka kuma ya zama jama'a suna bin wannan doka akan wato radin kansu ba sai an musu dole ba ya zama jama'a suna bin abin a bisa radin kansu a bisa farin ciki domin wani abu ne wanda duk mai hankali baya bukata ce sai an hukunta ka akan wannan doka domin babban hukunci da za a wa mutum ma ai shine wato mutum ya je a wurin mutumin da zai goga mai wata cuta wadda bata da magani ko kuma ya zama cewa mutum ya haifo wani yaro wanda zai zama yana cikin tashin hankali shi dan a kwance iyayen a kwance ina ga wannan babban hukunci ne to ya zama cewa a kiyaye wannan sai a tsaya a wannan doka yanda ya kamata kuma a ba gwamnati hadin kai
Barista Abba Hikima wani lauya mai zaman kansa a jihar Kano kenan wani abin tambaya shine yaya batun kare haƙƙin dan adam mun samu jin ta bakin barista Umar Isa Suleiman
tunda har an riga an ce doka ce kuma an yi doka akai to ba gaskiya in dai a jihar Kano ne kowane lungu ko sako to dole sai an ji wannan sai an ji wannan ka'idoji da aka shimfiɗa domin idan aka ce dama wuyarka a ce ba a yi doka ba amma duk lokacin da aka ce idan mun duba sashi na 30 idan mun duba sashi na 32 karamin kashi na 12 inda kundin tsarin mulkin Najeriya ta yi bayanin cewa abu ba zai zama laifi ba har sai an samu doka da ya kayyade ta kuma ya ce idan an tsallake ta ga irin hukuncin da za a yi wa mutum to a baya babu wata doka da aka yi gaskiya to kin ga a idan doka duk wanda ya ce ba zai bincike ba ba za a bincika shi ba ko kuma ba zai kawo rahoton lafiyarsa ba to kin ga nan bai yi laifi ba
to ya batun kamar a ce haƙƙin al'umma wasu za su ce ai haƙƙin dama ne ba ka gani kamar an karya wa mutane wannan right da suke da shi
to ai idan kin duba sashi na 45 na kundin tsarin mulkin Najeriya kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce ana iya dauke maka wannan haƙƙi naka idan har bin da ya shafi public morality public health da wasu abubuwa saboda wasu abubuwan da kundin tsarin mulkin Najeriya ya kawo saboda dole ne tunda har ya shafi public health kuma ya shafi public morality to dole ne ba mutum fa sai yaki domin me ko a addinin musulunci akwai abin da ake kira defect a aure kuma duk abin da zai bada defect a aure cire shi ake yi kuma ko da ma malamai ne na addinin musulunci ai ba sa ma yarda saboda an samu defect a cikin wannan aure to wannan bai take kundin tsarin bai take haƙƙi na mutum ba of course mutum yana da haƙƙi amma dokar ce ta ce idan kuma zai shafi public health da public morality dole sai za a iya janye wannan haƙƙi naka da kake da shi to tunda an yi wannan doka ba babu wanda zai ce an janye ko an dauke masa haƙƙinsa haƙƙinsa ne na cewa ba zai ji yayi ba a'a to ita kuma wanda za a dauka a aura fa ko kuma idan an samu sickle cell in an samu an haifa ne mai sickle cell ai kuma ya shafi al'umman ni gaba daya domin me dole abubuwan da facilitin asibiti za a yi amfani da su a zo a ce gwamnati tallafi da wasu abubuwa saboda haka wannan kan da darki ne akan abubuwan da za su je su dawo
to idan yanzu aka samu wanda suka karya wannan doka shi namijin ne za a hukunta ko ko ita macen ce za a hukunta
to ai dokar kamar yadda kika yadda kai bayani cewa kai idan an samu irin wa'annan abubuwan sai an yi bincike ba wai ai kai sai kawai za kai mutum kotu ba dole akwai hukumar da za ta yi bincike a cikin binciken hukumar idan an gani to anan ne za a wajen hukunci a kotu kuma idan an je sun gabatar da hujjojinsu to wajen hukuncin kotu a gano cewa namijin ne ya ki ko na mace ne ya ki ko kuma ma dangin matar ko dangin mijin saboda ba dokar ba ta tsaya wai akan amaryan bane da ango dokar ta danyi dogon zango na ganin cewa ta tirsa ta cewa iyalin da matar ta fito da kuma iyalin mijin da ya fito su ma su ga cewa an yi wa'ina abubuwa
Barista Umar Isa Suleiman lauya mai zaman kansa a jihar Kano kenan mai saurare da haka shirin ya zo karshe a yau kada ku manta za ku iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet na aminiya.ng ko ta tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya da kuma trustradio.com.ng dan daukar nauyin shirin ko talla ana iya tuntubar 0811 0557 3735 a madadin abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Media Trust